sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa akan mita 102.5 da rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da FM da Dalal FM. A kasar Ghana ana iya kama mu a Alpha Radio Kumasi, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan boahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Muhammad Hafiz Baballe ne daga birnin Washington DC tare da abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da shirin yau Lahadi 2 ga watan Disamba na shekarar 2018. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, mu fara da kanin labarai.
To Hafiz, Amurka da China kasashe mafi karfin tattalin arziki a fadin duniya sun amince da tsagaita wuta a fadan da ke tsakanin su na kasuwanci. Gwamnatin Pakistan ta sanar da cewar za ta gurfanar da shugabannin wata jam'iyyar musulunci kan laifin cin amanar ƙasa da ta'addanci. Kana kuma a ƙasar Afghanistan ana binciken wani zargi da ake ma wani mutum na cin zarafin wasu 'yan mata 'yan ƙwallon ƙafar ƙasar.
Kanin labaran kenan. A Najeriya za ku ji cewa an shirya gasar karatun Alkur'ani karo na farko a yankin Madagali da ke jihar Adamawa, inda rundunar sojojin Najeriya ta yi wani kira. Za mu ji kowane irin kira ne? Haka kuma za ku ji cewa 'yan sanda a jamhuriyar Nijar sun gabatar da wasu 'yan fashi. Za mu ji dalilin da 'yan sandan suka bada da ya sa matasan yin fashin. Sannan kuma muna tafa da shirin idan kwaya ta narke fa, amma duk waɗannan sai fa an sha labarun duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Amurka da China, kasashe mafi karfin tattalin arziki a fadin duniya, sun amince da tsagaita wuta a fadan da ke tsakanin su na kasuwanci. An cimma wannan yarjejeniyar ne bayan wata ganawa tsakanin shugabannin biyu, Donald Trump da takwaransa Xi Jinping, bayan taron G20. An samu tattaunawa mai ma'ana da kuma fatar za ta kawo ci gaba mai dorewa a tsakanin kasashen biyu, Amurka da China. A wani rubutaccen bayani da shugaba Trump ya fitar lokacin da yake kan hanyarsa ta komawa gida Amurka daga kasar Argentina a jirgin alfarma na Air Force One, Trump ya bayyana da cewar lalle wannan babbar karramawa ce gare shi ya yi aiki da shugaba Xi. Ya kuma shaidawa 'yan jarida da ke cikin jirgin nasa cewa wannan yarjejeniyar mai ma'ana, zan ci gaba da riƙe jadawalin kuɗin fito, ita kuma China za ta cire nata jadawalin, kuma za ta dinga sayan kayayyaki masu yawa daga ƙasar ta Amurka. Gwamnatin Pakistan ta sanar da cewar za ta gurfanar da shugabannin wata jam'iyyar musulunci kan laifin cin amanar ƙasa da ta'addanci. Wannan zargin ya faro ne tun a watan Nuwamba da aka gudanar da wani zanga-zangar rashin amincewa da hukumar da hukuncin wata kolin kotun ƙasar akan wani wata mata Kirista da aka zarga da laifin kausasan kalamai ga Annabin Rahma, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda a baya aka yanke mata hukuncin kisa. Ƙungiyar Tahrik Labbaik Pakistan TLP, ƙungiyar addini wadda daga baya ta rikide ta koma ƙungiyar siyasa, ita ta shirya zanga-zangar. Ministan yaɗa labarai Fawad Chowdhury ya shaida ma manema labarai jiya Asabar cewa an kama wat mutane sama da 300 mambobin ita wannan ƙungiya ta TLP suna nan tsare, har da shugaban ƙungiyar Kadim Hussein Rezib. Ministan ya ce akasarin kamen da aka yi an yi shi ne a lardin Punjab, inda ƙungiyar ta fi yawan mambobi. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Hukumomi a ƙasar Afghanistan na binciken zargin da ake ma wani mutum na cin zarafin wasu 'yan mata 'yan ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar. Ofishin Attorney General da ke Kabul jiya Asabar ya sanar da cewar ya kafa wani kwamiti da zai binciki lamarin ciki da bai don tabbatar da gaskiyar lamarin ko zargin na da tushe. Jaridar Britain Guardian ranar Juma'a ta wallafa rahoto da ke cewa wasu daga cikin manyan kungiyar ta AFF sun ci zarafin 'yan mata waɗanda suka hada da shugaban kungiyar Karamuddin Karim. Wasu membobin kungiyar sun bayyana ma jaridar ta British Guardian cewar an ci zarafinsu a shalkwatar da ke ƙasar Afghanistan, wasu kuma a filin motsa jiki da ke ƙasar Jordan a watan Fabrairu da ta wuce. Sakonnin ta'aziyya na ci gaba da isa ga iyalan margayi George W. Bush babba, wanda ya mutu ranar Juma'a. Daga tsofaffin shugabannin kasar, 'yan siyasa da kuma shugabannin sauran kasashen duniya. Tsohon shugaban kasar Amurka George W. Bush karami, ɗa ga mamacin, ya kwatanta mahaifin nasa da cewar uba ne da duk wani ɗa ko 'ya za su so a ce shi ne mahaifinsu. Bush karami ya faɗi a wata jawabi da ya fitar a rubuce, inda ya ce wannan babban abu ne, sannan kuma an samu rashi a cikin wannan zuri'a tasu. Shugaba Trump da mai ɗakin sa Melania sun kwatanta matsayin na shugaba Bush margayi da cewar rasuwarsa abu ce da ake da tsananin dubawa, sannan kuma ta kawo ci baya ga tattalin siyasa a wannan ƙasa. Kuma 'yan ƙasar, miliyoyin ƙasar 'yan ƙasar Amurkawa za su yi koyi da wannan tsari nashi. Shi ma tsohon shugaban na Amurka Jimmy Carter da mai ɗakin sa Rosalind sun bayyana da ta'aziyyarsu ga iyalan mamacin, da kuma bayyana da gwamnatin Bush a matsayin lokaci da Amurka ba za ta taɓa mantawa da shi ba, domin kuwa an samu ci gaba har a yau ana cin gajiyar mulkinsa.
Yusuf Aliyu Haran da aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murai Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga jihar Adamawar Najeriya, inda za ku ji cewa an shirya gasar karatun Alƙur'ani karo na farko a yankin Madagali da ke jihar Adamawa, inda rundunar sojojin Najeriya ta yi kira da su haɗa kai da jami'an tsaron.
A wani yanayi da ke nuna samun zaman lafiya a yankin Madagali da rikicin Boko Haram ya daidaita arewa maso gabashin Najeriya, an fa shirya wani ƙasaitaccen gasar karatun Alƙur'ani inda masu ruwa da tsaki suka yaba, tare da fatan za a ci gaba da addu'an samun zaman lafiya a yankin da ke kusa da dajin Sambisa. Gasar, wanda ta samu halaccin ɗaliban makarantun Islamiyya da yankin, ta ko gudana nema cikin tsauraran matakan tsaro. Imam Abubakar Aliyu, da ke zama shugaban kwamitin gudanar gasar, ya koyi ƙarin haske game da yadda gasar mata gudana da kuma yin kira ga matasa.
Maza da mata da samarai, ina kiran su ba ka yi wanka ka shiga yawo bane, muna buƙatar su yi karatu. Karatu shine babban abu. Dama shi Alƙur'ani yana nan a fayyace ne. Alƙur'ani ba abu bane wanda zaka rufe shi da wani mayafi ya budu. Alƙur'ani hayaki ne, kamar yadda ba zaka iya ka ɓoye hayaki ba, to haka Alƙur'ani yake, kowa ina sai ya fita. A hakan ne kowa yazo ya zauna a ji karatunsa, ƙira'ansa da dars nashi, kamun a tantance su shin wannan naji ne ko ba naji ba, ya tsira ne ko bai tsira ba, ko ya ci ko bai cancanta ba. Hakan ne dukkan sauran al'ummai, musamman su wanda suka yi karatu tukun, ina ba su shawara su ci gaba da karatu.
Shiko Buba Biri, shugaban kwamitin makarantun Islamiyya na yankin da a baya ma ya fada hannun 'yan Boko Haram, ya koyi kira ne ga hukumomi da su gyara makarantun da inta da ƙyar bayan suka lalata domin farfaɗo da haka ilimi.
Yanzu idan ka duba inda aka yi gasar nan, zaga makarantu ka zaga classes wanda 'yan Boko Haram sun kone mana. Muna roƙon Allah, muna roƙon gwamnatin Adamawa da gwamnatin tarayya gaba ɗaya zo su sa mana hannu a gyara makarantun nan domin yara mu su yi karatu. Wallahi mun ji daɗi, don yanzu za a nuna ma mutane NGO wanda suna so su zo taimake mu akan cewa Madagali an samu zaman lafiya.
Da yake jawabi a madadin rundunar soji na 143 da ke kula da yankin, Laftanar Tiyawa kiraye ga jama'a da su ci gaba da baiwa jami'an tsaro haɗin kai da kuma bada bayanai domin samun ɗorewar zaman lafiya a yankin.
If you have any vital information, you should please share it with us.
Don Allah, idan kuna da wasu bayanai ko rahoton sirri ake taimakawa ana faɗa mana, domin hannu ɗaya bai ɗaukan jinka. Wannan shi zai taimaka gaya wajen samar da zaman lafiya a yankin, ta hanyar macin ma nasarar operation zaman lafiya da muke yi a yanzu.
We can achieve our utmost aim in Madagali, which is sama lafiya.
Yankin Madagali na mako cikin yankunan kananan hukumomi bakwai a jihar Adamawa da Abuja suka fada hannun kungiyar Boko Haram, lamarin da ko yanzu ma ya tabarbarar da harkar ilimi. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Gaida Ibrahim Abdulaziz, har yanzu dai muna Najeriya, inda za ku ji cewa hukumar 'yan sandan Najeriya ta yi nasarar kashe 'yan bindiga mutum 100 a dajin mahanga da ke karamar hukumar birnin Magaji. Ga Murtala Faruku san inna da ƙarin bayani daga jihar Zamfara.
A cewar wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sanda ta ƙasa DSP Jimo Moshur ya fitar, an sami nasarar ne ta hanyar wani sentiri na rundunar 'yan sanda na musamman da babban sufeto jiran na 'yan sandan Najeriya ya turo a jihar ta Zamfara. SP Muhammad Shehu shine kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara, ya kuma yi ƙarin haske a zantawar mu da shi ta wayar tarho.
Masu yaƙi da irin waɗannan miyagun mutane, Allah ya ba wannan rundunar sa'a a wani daji na Mahanga Forest, dajin Mahanga da ke ƙarƙashin ƙaramar hukumar mulkin birnin Magaji, inda su wannan runduna ta musamman suka karambata da ainihi da waɗannan miyagun mutane, ko kuma in ce waɗannan 'yan bindiga masu yin ta'addanci ga al'ummar jihar Zamfara. Tabbas an kashe waɗannan marayun sun kai mutum 104, sannan akwai magamansu ko kuma maɓoyarsu da dama waɗanda aka samu aka lalata aka ƙona, sannan akwai guda 85 waɗanda aka kama, sannan kuma akwai bindigogi ƙira 87 da guda 27 suna da aka samu, da sauran wasu bindigogi ƙira guda suna nan da yawa waɗanda wannan rundunar suka samu.
Na'am, na fahimci cewa akwai sojoji da aka kawo a ciki, kuwa har da sojojin sama, shin 'yan sanda ne kawai suka yi wannan sintirin da suka samu wannan nasara, ko kuwa kuma tare da haɗin gwiwar sojojin?
A wannan ai kamar da na faɗa ma, wannan runduna ce ta 'yan sanda ta musamman wanda shi sojojin sandan Najeriya ya turo a jihar Zamfara domin su daƙile irin ta'addancin da waɗannan miyagun mutane suke yi. Shi ne suka shiga waɗannan dajujjukan, because waɗannan dajujjukan ma kusan ba a samu ainihi wani rundunar tsaro da ta taɓa shiga wannan wuri ba, sai ainihi wannan runduna ta musamman ta wadda shi rundunar suka jirgin na'intar su ne suka shiga, su ne suka gudanar da wannan aiki. Sannan a cikin wannan yanayin Allah ya ƙaddari mu ma mun yi hasarar mutum ɗaya.
Wannan na zuwa ne wata ɗaya bayan da gwamnatin jihar ta Zamfara ta kaddamar da ɗaukar fararen hula a zaman rundunar sa kai da za su taimakawa jami'an tsaro a yaƙi da 'yan bindiga a jihar ta Zamfara. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Tunanin mutum kamanninsa, ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, ƙarewa lafiya.
A gaida Murtala Faruku Sanyin na, yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda za ku ji cewa 'yan sanda sun gabatar da wasu rukunin 'yan fashi biyu da suka kama a birnin Yamai. Ga rahoton da wakilin Musulun Muminu Barma ya haɗa mana.
Rukunin farko na 'yan fashin da hukumar 'yan sanda ta gabatar wa manema labarai ya kunshi matasa hudu waɗanda bincike akan kisan da aka yi wa wani direban taksi a nan Yamai a kwanakin baya ya rutsa da su, kamar yadda kakakin 'yan sanda Kaftan Mai Nasara Adili Toro ke ƙarin bayani.
Bakin kusan Rimbo sun ka tsaye da ɗan taksiman da sun ka tsaye da sun ka ce mu mekanisiyan ne, muna so ka kai mu Ungosunisi. Ya ɗauke su cikin mota suna sakar tahiya, sun yi nisa an shiga duhu. Shi wannan mutum da ke zaune kusan taksiman sai ya soka mishi tinke ga wuya, shi kuma mutum wanda a baya sai ya sai giya ya shaƙe shi, shi da taksiman wannan Allah ya mishi cikawa. Da sun ka ƙara haka sai sun ka ɗauke shi sun ka can sun ka yadda shi cikin unguwar Sunisi don kusa da clinic noma. Taksi kuma sai ta samu matsala ga hanya, ba su samu sun ka taida ita ba.
Hukumar ta 'yan sanda ta gabatar da wani rukuni na biyu na matasa daga cikin 'yan fashin da dubunsu ta cika.
To cikin wannan mutane biyu, shi wannan samari na farko ya tashi kamar wajen ƙarfe 3 na safe, ya ta shiga cikin gidan wani mutum nan karce Basura. Da ya shiga mai shi mai gidan sai ya tashi, da ya tashi suna kukuwa tsakaninsu, sai ya samu ya soka ma mai gidan yuka. Da ya soka mishi yuka shi ma dai Allah ya mishi cikawa. Ya soka mishi yuka kuma sai ya yi gudu bai tsaya ba, dan da ya gudu sai ya hitattahe shi. Sai da mun kai kamar wajen sati 3 ana neman shi, sannan ka samu an ka duwa hannun saman shi.
Tukin taksi a birnin Yamai a wasu lokutan da sawu ya dauke aiki ne da ke cike da hatsari, saboda haka shugaban kungiyar Sanko Taksi Gamace Muhammadu ke jinjinawa hukumar 'yan sanda a sakamakon cafke waɗannan 'yan fashi.
Gaskiya mun yaba da aikin da feji nan Yamai ta yi, mun yaba mun ji daɗi, kuma abun zai sa hankalinmu ya kwanta, kuma zai sa mu san cewa kenan suna yi tsayin daka don saboda su kare mu dare da rana. Gaskiya muna shirjira ma police na Niger gaba ɗaya.
Yawaitar amfani da miyagun ƙwayoyi a wurin matasa na daga cikin manyan dalilan da hukumar 'yan sanda ta ce ta gano suna jefa matasa cikin ayyukan asha a 'yan shekarun nan, musamman a manyan birane. Saboda haka hukumar ta ce dole ne a matsa ƙaimi wajen yaƙi da masu safarar miyagun ƙwayoyi a nan Niger, domin takawa wannan sabon al'amari birki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Mun gode Sule Mummuni Barma. To, daga jamhuriyar Niger kuma bari mu koma Najeriya, inda gwamnatin jihar Bauchi ta samarwa da 'yan kasuwar jihar da rancen kuɗi har naira 100,000 domin su bunƙasa kasuwancinsu. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani daga Bauchi.
A ganawarsa da manema labarai, gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar ya ce harkar kasuwanci shine kashin bayan ci gaban da manyan kasashen duniya ke tinkaho da shi.
Akwai bukata a tallafa wa 'yan kasuwarmu. Babu ƙasa a duniya da za ta ci gaba ba tare da ka gina harkar kasuwanci ba. Ita gwamnati rawar take takawa wajen ci gaba a duniya, kasashen da suka ci gaba kalilan ne. Mafi yawan harkar da ake yi na kawo ci gaba 'yan kasuwa ne suke yi. To shi yasa naga ya kamata mu waiwayi 'yan kasuwarmu.
Akwai kuɗi ne da kuka dora musu kaman ruwa a kai, ko kuma dai a'a tallafi ne kuka yi wanda yake bashi kuma su biya siyan da sokarwa?
Bashi ne za mu je mu yarjejeniya da banki, amma bambancin wannan bashin da aka saba shine ni a matsayina na gwamnatin jihar Bauchi da gwamnatin jihar Bauchi mun yi alkawari za mu dauke musu ruwan da ke kan wannan bashi din, saboda haka bashi ne wanda babu ruwa.
Daga bisani na ji ta bakin shugabannin 'yan kasuwan da ma masu saye da sayarwa game da shirin bada rancen. Alhaji Salisu Garba Mai Zuma shine uban kungiyar 'yan kasuwa na jihar Bauchi. Ga bayaninsa game da batun rancen.
Abin da zan faɗa na farko, godiya wa Allah da kuma godewa mai girma gwamnan jihar Bauchi. Babu shakka tallafawa 'yan kasuwa da ya yi a yanzu a cikin wannan hali da ake ciki na tsantseni, wanda ya tsaya musu a banki, banki ta ba su aron kuɗi naira biliyan ɗaya, kuma ya amince a matsayinsa na gwamna a jihar Bauchi zai biya musu ruwa har na tsawon shekara biyu, kuma za a raba wannan kuɗi local government 20, kuma za a raba shi ne gwargwadon irin kasuwancin local government. Inda tafi ƙarfin kasuwanci dole kuɗin ta yafi yawa.
Yaya kaman ga ƙananan 'yan kasuwa masu tallan rake da mazar kwaila da gauta, za su amfana kuwa?
Duk suna ci, kuɗin da ya sauka har ƙasa zuwa ga dukkan masu ƙananan sana'a. Dan kana sai da gauta sai ya zama kai kuɗin ka yana ƙasa irin 100,000, saboda haka ka'ida ma kuɗin namu babu ƙasa da 100,000. Kuɗi kashi uku ne aka da kasashe, daga 100,000 wanda shine mafi ƙasa, sai 250,000 dan sama kadan, sai 500,000 sai miliyan ɗaya. Zan muna son kuɗin ya zama ya kai ko ina ne insha Allah.
Alhaji Umar Jibrin Jagaba shine babban sakataren kungiyar 'yan kasuwa na jihar Bauchi, ya ce za a bullo da tsari mai inganci don raba kuɗaɗen.
Za a fidda tsari mai kyau ta hanyar da za a yi amfani da 'yan kasuwa wanda suke harkan kasuwancin nan, wanda da su yi kasuwancin nan, su sa kasuwan a gabansu, su juya kasuwancin su sayo su sayar, kuma su biya wannan bashi in Allah ya so, in Allah ya yarda.
Wani mai sana'ar sai da goro ya bayyana kyakkyawar fata game da shirin bada rancen.
Sunana Mustapha Shehu Idris, ina sai da goro. Alal hakika jin wannan magana na yi farin ciki, matukar farin ciki.
Jarin nawa kake ji a matsayinka na mai tallan goro kake bukata?
To, ni a sana'ar goro ni dila ne. Gwargwadon abin da aka bani ko miliyan ɗaya aka bani ina bukata, in ma 500,000 aka bani ni mabukaci ne. Gwargwadon abin da aka bani, in abin da nake bukata ko in yi addu'a in ci gaba da zuwa sokaya.
Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Tell me when da kwaya sun dauka kayeme.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirin idan kwaya ta narke fa.
Sun dauka kayeme.
A wannan makon shirin idan kwaya ta narke fa zai tattauna ne da Alhaji Hassan Attahiru, sarkin Fulanin Bungudu da ke jihar Zamfaran Najeriya. A hirar da nayi da shi, inda na fara tambayarsa cewa ganin irin rawar da sarakunan gargajiya ke takawa a yanayi na zamantakewa, kamar wace irin gudunmuwa kuke bayarwa wajen yaƙi da matsalar shaye-shaye a tsakanin matasa. Sunana Muhammad Hafiz Baballe.
Alhamdulillah, mun dade da fahimtar cewa shaye-shaye sun zama mana matsala a wannan yankuna namu na Arewa. Kuma a matsayin masarautun Zamfara, na san mun sha zaunawa dubi cewa ya za a yi mu tunkari wannan matsalolin a yankunanmu. A cikin abubuwan da muke gudanarwa, akwai ƙarfafawa da muke wa kungiyoyi matasa na su haɗa kungiyoyi na ci gaba da kuma kungiyoyi na wasu hidimomi na al'umma wanda yake a masarautar Bungudu. Muna da waɗannan kungiyoyi da dama. Ta wannan ɓangaren muke cusa ma matasa ɗabi'o'i na taimakon jama'a da kuma gudu daga shaye-shaye ko tu'ammali da miyagun kwayoyi. Kuma su kansu gudunmominmu na masarautunmu muna zama da su. Muna tabbatar da cewa sun karfafa takamal umma, saboda mun san cewa horo kawai bai cika amfani ba abin da ya shafi ta'ammali da kwayoyi wurin matasa. Amma dai idan aka kauda hankalin su ga zuwa ga wasu al'amura na daban, insha Allah za a
to a takaice za ka iya mana nasarorin da kuka samu ya zuwa yanzu gaba daya tunda kuka fara wannan zama da kuma kungiyoyin da kuka zauna da su na matasa kuke wayar da su.
Akwai lokacin da wata kungiya wanda ake kira Zamfara Circle suka fara gangami a cikin jiha wanda yake kacho kam sun mai da hankali, mun karfafa su akan su mai da hankali ga dan a farko sun fara tunanin cewa za su dauki fannoni na ilimi, su dauki fannoni na lafiya, amma ni da ba su shawarar cewa su dauki abin da ya shafi miyagun kwayoyi, saboda yanzu shi ne ainihin abin da yake kalubale abin da shafi matasa. Kuma wannan abin ba matasa kawai na birane ba, hada kankara abin ya fara shafuwarsu. So gaskiya ta wannan hanyar an zauna an yi fitakarwa, an yi taruka daban-daban, kuma wannan mun ɗoriya daga kansu. Ba ni iya cewa takamaimai cewa mun kai ga samun wata nasara da muke gani kai tsaye, amma dai insha Allahu da yake abubuwan nan ba da daɗewa muka fara su ba, muna ganin ana kan hanya. Musamman yanzu mun yi wani babban kwamiti a masarautata wanda ke ƙarƙashin jagorancin wani ƙwararren jami'in haɗa magunguna wanda ke da ya kai matsayin da darakta. Kuma insha Allahu mun san cewa nan da lokaci kaɗan za mu fara ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu.
To kamar yaya girman matsalar take a jihar taku ta Zamfara gaba ɗaya?
To fi sabilillahi ba na iya magana a matsayin jiha, amma dai na san cewa wannan matsalar gaskiya suna da girma a yankina. Kuma na tabbata cewa ba zai zama bamban da sauran yankuna ba, wanda yake yawanci abubuwan ma da yake fin damunmu shi ne mutanen yaran nan kuɗaɗen da suke amfani da su wurin sayan abubuwan da suke samaye sun ishe su su yi wasu hidimomi na yau da kullum. Saboda akasari mun lura cewa abin da yaro ke kashewa wurin samun waɗannan kwayoyin, in abinci zai ci ya ishe shi ya ci abinci ya wasu rurorin shi, saboda in har yana iya samun kuɗin da zai samu wannan zai yi wannan hidimar. To lalle idan aka samu lurarwa mai inganci, insha Allahu za a iya kawar hankalinsu daga wannan abubuwan.
To wasu na ganin duk da irin hoɓɓasan da shugabannin al'umma kuke yi na ganin an magance wannan matsala, wannan lamarin kamar ƙaruwa yake yi, kana ganin menene ya sa haka?
To hakikanin gaskiya ni ina ganin har yanzu ba a fuskanci al'amarin a gaba ɗaya ba. A gaba ɗaya ina duhin cewa mu da kanmu ya zama cewa mun lura da na kusa ga damu waɗanda ke da haƙƙi a gudanar da lurin al'umma, ya zama cewa an jawo hankalin mutanen da Allah ya wasura a cikin al'umma, an jawo hankalin duk wani wanda aka san cewa yana faɗa aji da maga'isan yara da kuma sauran duk wanda aka san cewa ana mutunta shi a cikin al'umma, ya zama cewa mu kanmu mun fahimci illa wannan abun da kuma mun sa shi a kudurinmu da biya muna cewa mun tunkare shi da mun samu mafita ga al'ummar mu. Ni na imani da insha Allah idan aka yi wannan tunda akwai tasiri na addini da kuma tarbiya da al'umma ta samu tun a kakanni da kakanni insha Allah za a samu nasarar wannan abu.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Hassan Attahiru sarkin Fulanin Bungudu daga jihar Zamfaran Najeriya sai kuma Bansa Tufa da ya bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 10:26 wato karfe 4:26 a Najeriya, Nijar, Kamaru da kuma Chadi. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email. Wasiƙarmu ta farko ta fito ne daga Salihu Isa Fanna, ƙaramar hukumar Kamba, jihar Kebbin, Najeriya, inda yake cewa assalamu alaikum BOA Hausa. Maganar zargin da jam'iyyar PDP ke wa jam'iyyar APC cewa tana ba da tallafi ga mutane domin ganin ta sayi ƙuri'un jama'a samsam bai zo mana da mamaki ba, ganin cewa ruwa ne ya kusan ƙarewa ɗan kada. Shirin ga labarai amma a takaice.
Amurka da China, ƙasashe mafi ƙarfin tattalin arziki a faɗin duniya, sun amince da tsagaita wuta da faɗan da ke tsakanin su na kasuwanci. An cimma wannan yarjejeniyar ne bayan wata ganawa tsakanin shugabannin biyu Donald Trump da Xi Jinping bayan taron G20. Gwamnatin Pakistan ta sanar da cewar za ta gurfanar da shugabannin wata jam'iyyar musulunci kan laifin cin amanar ƙasa da ta'addanci. Wannan zargin ya faru ne tun a watan Nuwamba da aka gudanar da wata zanga-zanga na rashin amincewa da hukuncin kotun kolin kasar da aka wanke wata mata Kirista da laifin yin sako wanda ta yi munanan kalamai ga manzon rahama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukumomi a kasar Afghanistan na binciken zargin da ake ma wani mutum na cin zarafin 'yan mata 'yan kungiyar kwallon kafar kasar. Ofishin Attorney General da ke Kabul jiya Asabar ya sanar da cewar ya kafa wani kwamiti da zai binciki lamarin dalla-dalla domin gano cewar ko wannan zargin yana da tushe. Sakonnin ta'aziyya na ci gaba da isa ga iyalan marigayi George W. Bush babba wanda ya mutu ranar Juma'a. Daga tsofaffin shugabannin kasar, 'yan siyasa da ma shugabannin sauran kasashen duniya, tsohon shugaban Amurka George W. Bush karami daga marigayin ya kwatanta mahaifin nasa da cewar uba ne da duk wani ɗa ko 'ya za su so a ce shi ne mahaifinsu. Bush karami ya faɗi hakan ne a wani jawabi da ya rubuta inda yake bayyana da alhininsa na rasuwar mahaifin nasa.
Da takaitattun labarun muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya, da Bansa Tufa da ya haɗa mana sauti, da kuma injiniyanmu na wannan lokaci Nick, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya.
VOA Afrique, la radio de tout le monde.